الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبا دا تفسير منوت رمضان شكرا 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2026 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisa na 22, ko muna cikin suratul Yunus. Za mu tashi akan aya ta 75 inda Ubangiji Ta'ala ke cewa summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
Ubangiji Ta'ala ce summa ba'athna min ba'di, ba shi bane ko? Summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun. Summa ba'athna, sannan sai muka aiko min ba'dihim, bayan wa'incan manzanni, bayan annabi Nuhu, bayan annabi Hud, bayan annabi Salihu, bayan annabi Lut, bayan annabi Ibrahim, sai muka aiko Musa, annabi Musa wa Harun da annabi Harun ila Fir'auna, zuwa ga Fir'auna kuma da iji da jama'a. Bi ayatina, muka aiko su da mu'jizozinmu wanda za su tabbatar da cewa ko manzannin Allah ne ko su manzannin Allah ne. Fastakbaru, sai suka yi girman kai, wa kanu qauman mujrimin, suka kasance mutane mujrimai masu saba wa Allah, masu karna a bayan kasa, masu karyata manzanni. Ubangiji Ta'ala ce ya aiko annabi Musa da Harun zuwa ga Fir'auna. Fir'auna wani kangararre ne wanda ba ya mutum kangararre ma irinsa ba, in ba shaidan ba, ba wanda ya fi shi kangara, ma yi shi a Masar ne, sunan Ramses. A wannan lokacin duk wani sarki na Misira ana ce masa Fir'auna, na ƙabilar sarauta, kamar yadda sarkin Fadis ake ce masa Kisra, sarkin Rum ake ce masa Faifa, za ka shi ma wannan, amma asalin sunan Ramses. To Allah Ta'ala ya aiko annabi Musa da Harun zuwa ga Fir'auna da jama'arsa su daina bautan gumaka, su bauta Allah subhanahu wataala. Amma annabi Musa aka fara aikowa, aka ce je wa Fir'auna wa'adi. To sai ga girman abu, shi ne ya kai kukansa zuwa ga Allah Ta'ala, ya ce shi bai da fasahar harshe, domin a lokacin yana ƙiƙina saboda wani garwashi da Fir'auna ya sa a bakinsa a lokacin yana yaro yana gida, to yana magana sai yana ƙiƙina. To shi ne sai ya ce ga ɗan uwansa annabi Harun, ya fi shi fasahar magana, yin magana dalla-dalla, a aike shi mana shi ma zuwa ga Fir'auna, wato shi ma a ba shi manzanci. Allah Ta'ala ba annabi Harun manzanci, shi ne ake cewa babu wani wanda ya taɓa nema ɗan uwansa alfurma mai girma irin annabi Musa wa ɗan uwansa Harun. Mutum ya nema maka alfurma a baka annabta kuma a baka, to ko komishina wani ya nema maka alfurma ya yi maka, ko minista, amma kuma manzo gaba ɗaya. To shi kenan Allah Ta'ala ya ce su je su biyu duka, su kira Fir'auna zuwa ga musulunci da jama'arsa. Annabi Musa shi ne babba, annabi Harun ya zama wazirinsa, ya ce su je su gaya masa magana mai taushi, wataƙila wa azan. To shi ne annabi Musa ya ɗauki wannan manzanci da shi da ɗan uwansa, kuma ya yi addu'a Allah Ta'ala ya gyara masa maganarsa, ya ce rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya ce ya Allah ka yalwata ƙirjina, kuma ka warware mini harshena, kuma ka sa mutanena su dinga fahimtar maganarsa. Sannan ya ce Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira. Yace ka sa annabi Harun kuma ya zama yana tare da ni, yana mai taimaka mini, don mu dinga tsarkake ka gaba ɗaya, muna ambaton ka. Shikenan suka tafi kuma suka kama da awa zuwa ga musulunci zuwa ga tauhidi suna kiran Fir'auna da jama'arsa. To shine anan Allah ta'ala yake ba mu labari, ya aika annabi Musa da annabi Harun zuwa ga Fir'auna da mutanensa, mutanensa su daina bautan Fir'auna su dinga bautan Allah ta'ala. Allah shine farkon mutum, dan Fir'auna yake wa mutanensa shi Allah ne, shi ne abun bauta. Ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ban san ma kuna da wajen bauta in ba ni. Kuma ya ce in ma akwai in ana rabbukum al'ala, ya ce ni ne ubangijinku maɗaukaki wanda ya fi kowa ɗaukaka, in ma akwai shi ne ni ce na sama. Kuma ya zo musu doka ya ce kar su kuskura su riƙi wani abun bauta ba Allah ba. Ya ce da in ittakhadtum ilahan ghairi la ja'alannakum min al-mulhimin, ya ce in kuka kuskura kuka riƙe wani abun bauta ba ni ba sai na jefe ku, ya dinga musu barazana. Kuma sai gashi Allah ya aiko Fir'auna, sai Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna da ɗan uwansa wanda zai taimake shi zuwa ga wannan da'awa. To da yake an san tauhidin kai irin na Fir'auna, sai aka aiko annabi Musa da mu'jizoji, shi ne bi ayatina da ayoyin mu, ai mu'jizatuna da mu'jizojinmu. Wannan ayoyin kuma mu'jizojin guda tara ne, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul Isra, yace walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil, mun aiko annabi Musa da ayoyi guda tara, mujizozi guda tara, ka tambaye bani Isra'il za su gaya ba. Wannan mujizozi duka Allah ta'ala ya faɗe su a cikin suratul A'raf. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa nazaa yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin. Annabi Musa in ya jefa sannan sai jefa sannan sai gashi ya zama ciki, kaga babban mujiza ta farko kenan, sannan ce sai ta zama ciki ya zama. In ya rike macijin kuma sai dawo sana, daga lokacin da ya gaya wani hurka shi zai zama maciji. Sannan hannunsa kuma in ya fitar da hannunsa daga wuyan rigarsa sai fari kamar rana, in ya sake shi kuma sai sake dawowa hannu. To Allah ta'ala ba shi wannan mujizozi, sai yana tafiya da su a duk inda yake don su tabbatar maka cewa shi annabin Allah ne. To da haka duk inda ya je aje sannan sa tana iya zama maciji, hannunsa kuma da ya fitar zai haske kamar rana. Wannan kawai ya isa Fir'auna ya yi imani, amma sai ce a wannan tsafi ne za mu yi bayanin a can gaba. Wannan ayoyi guda biyu kenan, mujizozi guda biyu, sannan sai mujiza wanda Allah ta'ala ya jarrabe su da fari, wanda aka yi shekaru ba a ruwa suka shiga cikin tashin hankali na Allah ta'ala. Faɗa cikin suratul A'raf ya ce walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqasna minas samarati la'allahum yadhakkarun. Allah ta'ala ya ce mun jarrabi Fir'auna da jama'arsa da fari, rashin ruwa da tauyewar ƴaƴan itatuwa, domin su wazantu su koma zuwa ga Allah ta'ala. Allah ya tsora musu wannan bala'i, amma duk da haka bai zame musu wa'azi ba. Sun roƙi annabi Musa ya yi addu'a, ya yi ruwa, ya yi addu'a kuma an ɗauke musu, amma ba su yi imani. Wannan ita ma aya ce daga cikin ayoyin da annabi Musa ya zo da su, ita ce ta uku. Sai sauran ayoyi wato guda shida wanda Allah ta'ala ya haɗe su aure guda ɗaya a cikin suratul A'raf, inda Ubangiji ta'ala ke cewa farsalna alaihim tufana wajjarada walqummala wadhafaha wadama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah ta'ala yake mun aikawa Fir'auna da jama'arsa ruwan tufana, ruwa wanda yake zuba fiye da bakin ƙwarya, inda ya kwana bakwai suka shiga tashin hankali suka ga dasu halaka, suka roƙi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙa musu Allah a ɗauke ruwan nan, in dai an ɗauke ruwan nan za su yi imani. Annabi Musa ya addu'a aka ɗauke ruwa su saki su yi imani, suka ci gaba da kafircinsu. Sannan Allah ya sake aiko musu da fara ta dinga cinye amfanin gonansu, duk inda kai shuka ta cinye ya ɗara tana cin rigansu, rigunan sawansu, ko a akwati ko a jikin kafara na ci bala'i dai. Suka shiga wani hali da damuwa da tashin hankali, suka ce annabi Musa ya yi musu addu'a Allah ya yaye musu wannan, in an yaye musu za su yi imani. Annabi Musa ya yi addu'a aka yaye musu, amma suka koma ruwa ba su yi imani ba. Sannan Allah ya sake jarrabansu da ƙwarƙwata umman wanda take cin jikinsu tsakanin rigansu da jikinsu, kun san ƙwarƙwata ne wanda asali ana samun ta a kafo tsakanin wanzan mutum a zamani da. To haka aka jarabe su da wannan ƙwarƙwatar ba bacci, tana cin fatan jikinsu, tana cin rigunansu, suka shiga tashin hankali da damuwa, suka kawo kukansu wajen annabi Musa a kan a yaye musu wannan abin, annabi Musa addu'a Allah yaye musu a kan da su yi imani kuma ba su yi imani ba, su za ka suka ƙi su yi imani. Sannan kuma sai kwaɗi, Allah ta'ala ya jarrabe su da kwaɗi, kwaɗo kawai haka kwaɗi suka cika a gari, suna cinye musu riguna, suna cinye musu amfanin gona, suna shiga cikin ruwayensu haka, in ka ajiye ruwa ka zo ka samu kwaɗo ya cika ruwa, idan ka buɗe bakinka za ka yi magana ya kwaɗo ya tsalle sai ya shiga, kaga ba magana ke ka kama kawai, kana buɗe bakinka kwaɗo zai tsalle, kaga bala'i ya kai ne. Suka ce Musa ka mana addu'a a yaye mana wannan abu za mu yi imani, annabi Musa ya addu'a yaye ba su yi imani saboda taurin kai. Sannan Allah ya sake jarabansu da jini, jini in ka buɗe ruwa kawai kaga jini, duk abin da ka buɗe kana girka abincin ka buɗe tukunya ka ga ya zama jini, ko me abu mai ruwa duka ne jus ɗinka ko kununka ko shayinka sai zama jini, duk don su yi imani fa. Suka shiga tashin hankali da damuwa, suka ce annabi Musa ya yi musu addu'a a yaye musu wannan bala'in, aka yaye wannan bala'in, amma duk da haka ba su yi imani ba. Allah ta ce ayatin mufassalat, mu'jizoyin ne suka zo dalla-dalla, sai wannan ya zo in ya gama ya tafi, a yi jarrabe su da wannan ya tafi, amma fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, suka yi girman kai suka zama mutane mujrimi, shike nan ba su abun nan ba, ba su yi imani ba, ba su yi imani ba. So da aka ce sa aka ce Yahudu babu wanda ya kai su taurin kai, ba wanda ya kai Yahudu taurin kai a duniya, domin banu Isra'ila sun wahalarta annabi Musa, duk wani babban mujrimi a cikin al'umma za ka samu shugaban sa yana cikin Yahuda. Kaga dai mutane masu matsayi a duniya, mai mulki, mai kuɗi, malami, su uku ne, to na ƙololuwan masu taurin kai duk a cikin Yahudu aka same su. In ana maganar mai mulki na kama karya, kangararre, mai nuna tsagawa da girman kai, to babu kamar Fir'auna a cikin Bani Isra'ila, abin da mutane annabi Musa aka same shi, Kiftawa wanda annabi Musa aka cikin yau. Sannan in kana neman mai kuɗin da ya yi girman kai har Allah ya halaka da shi, da cikin Bani Isra'ila aka same shi, kimacin Yahuda shi ne waye? Shi ne Karuna, wanda har Allah ta'ala ya sa ƙasa ta kama shi saboda girman kansa, an yi imani yake, ya dinga nuna girman kai da sauransu, Allah ya halakar da shi, shikenan ya sa ƙasa ta kama shi. Shi dai Fir'auna kan mun san ƙissarsa, kogi ne ya haɗe shi, za mu karanta kuma. Shi kuma wannan ƙasa ne ta kama shi, kawai ce ƙasa ta kama shi, sai ƙasa ta dinga ta kama shi, ya nitse a ciki da shi da sito-sito ɗinsa da arziki da mutanensa duk suka nitse wurin ya zama kogi. Yanzu haka ana zuwa a kanda Afirka, a wata jiha da ake ce mata Fayyum a cikin ƙasar Masar. To mai ilimi kuma wanda ya zama kangarere bai aiki da iliminsa ba, babu kamar Bal'ama ɗan Ba'ura, shi ma a cikin Yahudu yake, wanda ya yi iya aiki da iliminsa, ya yi takama, ya nuna ɗagawa da girman kai da manutansa, Allah ta'ala ya mai da shi kari, in tamin alaihi yalhas aw tasawwu yasa, sai ga shi ya zama kari, yana lallaki, yana haki, in ka kai mar abin nan hari ma zai lallaki, in baka kai ma zai lallaki. To da haka sai Allah ya mai da shi kare, to duk wani mutum da Allah zai ba shi wata ɗaukaka ya kangare, to akwai kakansa a cikin Yahudawa. Haka annabi Musa ya gwagwarmaya da su har Allah ta'ala zai halakar da su a cikin wato ainihin kogi a cikin Madiya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya aiko annabi Musa da Haruna bayan wa'incan manzanni da aka ba mu labari, to annabi Hudu da Salihu da Lutu da Ibrahim, izuwa ga Fir'auna da mutanensa, kuma bi ayatina da ayoyinmu fastakbaru, sai suka yi girman kai, wa kanu qauman mujrimin, suka zama mutane mujrimai, mutane banza. Shi girman kai shi ne dama a gama gaskiya ka kitarka, kamar yadda manzo sun ayati al-kibru matarul haqqi wa qamdun nas, girman kai shi ne a gama gaskiya ka kitarka, sannan kuma ka walakanta mutane, kowa kare na shi kai ne wani abu, kowa ba komai bane, to wannan shi ake cewa girman kai. To galibi duk wanda ya halaka za ka girman kai ne, halakar da shi hatta shi ɗan girman kai ne, illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kaga Iblis shi ma girman kai yayi, shikenan Allah ya tsine masa. To girman kai rawani tsiya ne, karka yadda ka tsora shi a kanka, sai Allah ta ce falamma ja'akumul haqq,
falamma ja'a الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون
ومن جدي ثلاثة فلما جاءكم الحق yayin da gaskiya ta zo musu min injina daga wajenmu wato shine sako na tauhidi sakon annabi Musa alaihi salatu wasallam zuwa ga Fir'auna da kuma dalilai da suke karfafa cewa shi manzon Allah ne wannan gaskiya ta zo musu daga wajenmu in ji ubangiji ta za kalu sai suka ce in haza inna haza la sihrun mubin suka ce ai wannan tsafi ne mabayyani tsafi ne shi sandan ma tsafi ne hannun ma tsafi duk abin da dai Musa zo da shi suka ce tsafi ne kawai mabayyani su ba su yadda ba alhalin hujja ne da suke tabbatar da cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sun sani cewa hakan din ne ai da gangane suke Musa ba ba su gane gaskiya ba sun gane ka kawai ƙarya suke da kirkiren ƙarya a cikin suratul nazi kamar da Allah yake wajahatu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwa wato sun yi inkari wato sakon da aka turo musu Fir'auna ya sani gaskiya ne mutane ta sun sani gaskiya ne to amma sai suka yi inkarin wannan gaskiya saboda zalunci da nuna girman kai Allah ta'ala ya ce fanzur kaifa kana aqibatu al-mufsidin ka duba ka ga ya karshen bai zama a sai girman kai a karshe zaka zo ka fadi ba nauyi zaka zo ka walakanta ne Allah ta'ala zai yi magani ka a karshe ka gama dagawan ka gama sannan daga baya sai ka zo kai kasa saboda Allah ya fi karfin ka ما حق على الله الا يرتفع شيء الا وضع دون غيره يا تاكي سبا ina ta nuna kisa da waye to kajira wani lokacin za a neme shi a rasa shi duk wayannan masu tsagawa da girman kai a duniya wanda suke cin zalim musulmi to insha Allah wannan ba da jima ba za ka ji labarin su ba shugaban kasar Isra'ila ne to Netanyahu da kuma shugaban kasar Amerika Donald Trump duk za ka ji nan zuwa wani lokaci za ka ji babu su Allah ta'ala bai zai jare su Allah zai yi maganin su amma Allah ya kan jinkirta mutum kai sai ka gama iskancin ka daga baya zo ya kama ka ido ya rena fata to da haka wannan shine Fir'auna ma yayi ya gama kuma Allah zai halaka shi ballanta da wani karamin arne da kisa da dole walamma ja'ahumul haqq min indina qalu in hadha la sihrun mubin to ka dai wannan sihiri ne kawai mabayyani so ba za su yi wato ainihin imani ba sai Allah ta ya ce falamma ja'ahumul haqq falamma qala musa ko sai annabi musa ya ce ataquluna lil haqq lamma ja'akum za ku gaya wa gaskiya yayin da ta zo muku ku ce wai tsafi ne a zo muku da gaskiya sannan ku ce tsafi manzon Allah ya zo muku da sako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan ku zo ku ce wai tsafi ake yi asirun haza kuna cewa wannan tsafi ne wala yuflihu sahirun yace kai masu tsafi ba sa rabanta in ko tsafi ne to ba zan yi nasara ba masu tsafi ba sa yin nasara to za ku gani ba tsafi bane masu tsafi Allah zai lalata lamarin su wanda kuma mu'jiza ce ubangiji ta Allah zai ba su galba ma'ana mu je mu zura ido ba kun ce tsafi na zo da shi ba ai kuna da matsafa ba mai tsafi baya yin nasara mai tsafi baya rabanta baya tsira to mu ci gaba za mu ga wane ne zai yi nasara da mu da matsafan naku kuma haka aka ci gaba annabi Musa ya zo ya ridayi wato ainihin wato matsafa tsafi shirka ne fita ne daga addinin musulunci duk mutumin da yake tsafi ko yake bayarwa ana masa tsafi yanzu wani idan yana son ya biya bukatarsa ta duniya kawai sai dai ba wani ya masa tsafi ko don siyasarsa ko don wani harkar kasuwarsa ko don kishiyarsa duka ba abin da ba a yi amma duk mutumin da ya tsafi ya fita daga musulunci ثم يزيد جماعي صافي شركاني هو بنجي تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من شرك ثم ثاني دون جزاء الشركة أبونا صافي يجي صافي زي دبي جربوا على هيرا فتا فتا كذا ما يين كي وكان سربوا على هيرا دنيا كوي يسا أكوا هما الدنيا ما لا فيها ولا كان تاش بذي كي بعد زباري بان يسا الشريعة مسلم جدو أن كان ما تأتي كشيش أكي فمن يزوا حديث ترمزي حد الساهر فرقه بالسيد haddin mai tsafi shine a buge shi da takobi a kashe shi to da haka za a kashe shi ba zai kai wato ainihin labari ba sai ubangiji ta'ala yake kalo a jikana
qalu ajitana litalbitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakum al-kibriya fi al-ardi wa ma nahnu lakum bimu'minin
bangaje ta lake kalu sai suka ce suka cewa annabi Musa Fir'auna da jama'arsa ajitana litalfitana ka zo ne ka kauda mu amma wajadna alayhi aba'ana daga abinda muka samu iyayenmu akan sa na addini na bautan gumaka yanzu zaka zo mana da sabon addini ne ubar addini iyaye da kakanni haka suke fada wa takuna lakum al-kibriya'u sai ku samu girma a bayan kasa ku zama shugabanni kai da dan uwanka Haruna wato mu mu zo muna bautan Allah ubar bautan gumaka ku zama ku ne jagorori mu ku ne shugabanni kasa haka ke fada da kawunan son shugabanci ne son girma ne kawai kazo kana ga mutane gaskiya ke zama kun samu al-kibriya'u girma shine mulki fil ardi a bayan kasa sai suka ce wa ma nahnu lakum bimu'minin mu ba za mu imani da ku ba kiri suka ce ba za su imani da su ba to wannan dabi'a ne na kafurai duk lokacin da aka zo musu da gaskiya sai su ce a'a su suna da addini iyaye da kakanni su ba za su bi addini ba na musulunci sai su ce sabon addini ne kuma da dai shine tsoho ya bace ne aka kawo musu wani abu sabo suka rike sai zama sabo a tsoho a wurin su a cikin suratul zukur Allah ya ce bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim suna cewa mu mun samu iyayenmu akan wani addini kuma mu zamu fi kurabun zamu fi shiriyan su wato su addini iyaye da kakanni shi kawai suke alfahari kuma ko da iyaye da kakanni suna kan mata su dai sun yadda su bi kawai haka na wata ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim la muqtadun muqtadun to da haka ba za ka same su ba za ka ba aiko wani manzo ba kafin ka a cikin alkariya face mani imtan gari manya-manya face suna cewa ai mun samu iyayenmu akan wani addini ko mu za mu yi koyi da su wato ba za mu bi addinin ka ba muna kan addinin iyaye da kakanni shine Allah ta'ala ya ce aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la ya'qilun ko iyayen jahilai ne ba su da hankali mahaukata ne za ku bi su ai iyayen ka ne suna tafiya akan ilimi suna da hankali suna tafiya akan daidai su sai ka bi su amma idan ya zama akan bata suke sai ka bi su akan bata ka halaka kai ko kuma yanzu ba su da hankali ma ba sa hankalta ba su san me ya dace ba sai ka ce za ka bi su akai shikenan za ka je ka shiga wuta tare da su to da haka abin da ake bi shine gaskiya a duk inda ka zo tare da hujjojinka gaskiya tare da hujjojinka to da haka yanzu da a ka samu wani wanda bid'a ta masa kanta ya samu kakansa dan bid'a ne babansa dan bid'a ne bid'a ta haife shi ta yi jika da shi don ka kawo masa sunna sai ce maka shi yana nan akan addini iya gidan addini iya da kakanni to ga wannan tarihi ne yake maimaita ka a me ka zo da shi ina hujjar ka shikenan alqur'ani da hadisi ka bi in ka bi alqur'ani da hadisi sun fi babanka da kakanka so ba sun riga babanka da kakanka so ba kage nan kai ne kake sabon addini wancan shine tsoho wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi so da haka akwai ɗan inna wajanna aba'ana kawai duk amma da kaga ya mutu a mu kuma samu iyaye mu suna kan wani abu a kan kamar mu bara mu abin nan kansa ne aka rodi Abdul Muttalib ay abuna Abu Talib Abu Jahl da Abdullah bin Umayya suka ce masa atarghabu an millati Abdul Muttalib za ka yi aman addinin babanka Abdul Muttalib ka bi addinin yaro Muhammadu addinin danka a garshe ce wa ala millati Abdul Muttalib irin su akan addinin Abdul Muttalib wannan da shi ake roƙon mutane sai a ce ai wannan sabon addini za ka halaka au suke cewa wai ai karatu mai zurfi ma bata ne wayan kai karatu mai zurfi za ka bata daidai da ma bata kake karanta in batal ne ta tsuniyoyi kake karanta wannan kan kana ƙara zurfi a cikin bata amma in ne za ka karanta gaskiya alqur'ani da hadisi ne ta tafin magabata to in akan batan kake ma insha Allah wannan karatun sai ya samu ka daga bata ka dawo akan abin da yake daidai ba abin da yake shirye da mutane kamar karatu na gaskiya na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ta ce wa qala fir'aun
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.
وبنجي تعالى يتي وقال فرعون sai fir'auna yace ituni bi kulli sahirin alim, ku zo mini da dukkan mai sihiri kwararre. Dama yace abinda annabi Musa zo da shi safi ne, sannan sa safi ne ya hannunsa safi, saboda haka yanzu a je a tafi gari a watsu. Kuma ba da hansa ne suka bashi wannan shawara, suka ce wannan mutumin naka fa matsafi ne, muna da matsafa a ƙasar nan, ƙwararrun matsafa, a ji a gayyato su. Ko sai ce su ku zagaya duka ku gayyato matsafa, shi ne aka ji aka gayyato matsafa. Ko matsafan fa sai ƙwararre, duk wani ɗan lagalaga ma wannan bai isa zuwa wannan wajen ba. Sai sa ce bi kulli sahirin alim, kowane matsafi mai ilimi ƙwararre, a ji a gayyato shi. Shi ke nan aka zo aka sa rana, ranar idi, ran da kowa da kowa zai fito wannan rana, kowa zai zo masa. Shi ke nan aka zo aka gayyace su. Falamma ja'ahumus sahara, yayin da su waɗannan masu sihirin suka zo, qala lahum Musa, sai annabi Musa ya ce musu alqu ku jefa ma antum mulqun, abin da za ku jefa. Wato lokacin da masu sihirin suka zo sun tambayi Fir'auna, suka ce to yanzu idan mun ci galba a kan Musa me za ka yi mana, me hukuncin mu? Sai ce zan sa ku cikin muƙarrabaina, ku zama ainihin na gaba gaba a fadana. Wato zai ba su manya manyan, wato ainihin mukamai ke, zai ba su mukamai manya-manya. Shikenan sai suka ce to shikenan za a yi wannan gurin. To amma sun ba wa annabi Musa zaɓi, suka ce imma an tulke wa imma an nakuna nahnu al-mulkin, a suratul Araf, ko kai ka fara jefawa ko mu mu fara. Sai annabi Musa ya ce musu al-umma antum mulkun, a ku ku fara jefawa dai. Shikenan kuwa sai suka yadda za su fara jefawa. Kaga idan mutum kana son ka lalata hujjarsa, to shi ya fara kawowa, yana kawo ta sai ka lalata ta kawai. Ta ga ya ce balla qadhu bil haqqi ala al batili fa yadamahu fa idha huwa zahir, dama ga barnan nan sai ka dauko gaskiya sai ka buje ta da wannan barnan, shike nan sai ka buje ta makure barnan, sai ka ga barnan ta lalace. To da sai su ce a kai ka fara dai, sai suka ce mu za mu fara, mu za mu fara. Su ga da suna gani cewa ma in suka zo da nasu annabi Musa kan bai sai motsi ba, bai sai motsi ba. To da haka sai suka ce su za su fara. Shikenan annabi Musa sai ya ce to ku fara. Shikenan suka zo suka jefa igiyoyinsu da ainihin sandunansu, suka ce bi izzati fir'auna inna lanasrul zalimin, suka ce sun rantse da buwayen fir'auna sai su yi rinjaye, ba da Allah ba. Suka rantse da fir'auna suka ce yau su za su yi rinjaye. Sun zo da igiyoyi, sun zo da me, da sanduna. Sun da dama annabi Musa sanda ne ya jefa za ta zama masjidi, to su sai suka kara da igiya ma, igiyoyi masu yawa. Suka jefa igiyoyinsu, suka jefa sandunansu, suka ce sun rantse da mulkin Fir'auna su za su yi nasara. Shikenan da suka jefa duka suka zama macizai kuwa, sun da tsafi ne abu gaba ɗaya, da igiyoyin da sandunan suka zama manya-manyan macizai. Kamar yadda ta ce falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisirin al, da suka jefa nan fa sun sirke idanun mutane. Mutane suka dinga ganin macizai kawai suna ta yawo a fili, ka jama'a kuma a tara jama'a. Suka tsorata jama'a, suka zo da tsafi mai girma, ka duba Allah ta'ala ce mai girma shi da kansa, kaga ba karami ba bane. Suka zo da tsafi mai girma, a lokacin annabi Musa ya tsorita amma bai bayyana da tsoronsa ba. Sai Allah ta'ala ya ce masa kar ka ji tsoro, ka jefa kawai. Fa wahayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma ya'kulun, Allah ta'ala ya ce maka wa annabi Musa wahayi maka je ka jefa sandanka. Shikenan sai je jefa sandanka, yana jefawa sai gashi sannan ta zama maciji, ko macijin ya yi ɗaya kama haƙe waɗannan macijan nasu, sai da ya haƙe su tas gaba ɗaya, ya haƙe su a cikinsa, kuma cikinsa bai nuna ya haƙe wani abu ba. Shi ga yanzu ba wani maciji ko ƙwaɗe daga cikin macijansu a wannan fili, mutane na gani. Sannan ne Musa ta zama maciji ta haƙe macijan gaba ɗaya, amma ita ne kawai take yawo a fili. Sannan Musa sai ji tsoron riƙe sanda, da kuma ya saba iya sake ta zama maciji kama sai ta zama sai daga masanda to kaga wannan abun da tayin nan abun tsoro ne sai ka sarike sannan sai Allah ta ce wata karka ji tsoro karka ji tsoron sannan ka kamata yana kama wata jin sai sake dawa sannan ka shikenan fa waqa al-haqu wa batala ma kanu ya'malu sai gaskiya ta bayyana duk abun da suka aikata na sihirin nan sai lalace fa ghulibu hunalika wanqalabu saghir akari jayi wa innan matsafan qurarrun sai suka jura suna makaskanta gaba ɗayan su suka kaskanta shikenan wa ulqiya sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun kowa daga cikin masu sihirin sai suka fadi suka sujada suka ce mun yi imani da ubangiji ta aikar ubangijin annabi musa da harun shikenan gaba ɗayan masu sihirin suka musulunta sun tabbatar da cewa wannan abu ba tsafi bane ah to in tsafi ne ya sarkin yawa ya fi sarkin karfi tunda suna da yawa amma ya guda abu ɗaya maciji ɗaya zai haɗe macizar da ba a san adadin su ba sai suka yadda tunda ai sun san tsafi suka ce wannan ba tsafi bane sai suka yi imani suka ce sun yi imani da ubangijin annabi musa ubangijin talikar ubangijin annabi musa da haru shikenan sun zama musulmi sun zama cikin al'umman annabi musa alaihi salatu wassalam a sai annabi musa ya sa a tara masa jama'a ne domin su yi imani ya za a ce to in za a yi wannan abu ba a yi ranar idi kuma a tattaro jama'a kowa da kowa ya gani daga nan aka zo abu na yawan zinafi wa an shara nasu duha kuma da hantsi sai dai lokacin da ake tafiya ake fitowa idi kenan saboda haka a fito wannan lokacin gaba ɗaya kowa da kowa ta yi da kauye shikenan sun musulunta sai aka ce wa fir'auna to abin da kake tsoro ya faru ba mutanen nan ba sun musulunta sai fir'auna sai amantu bi qabla an azana lakum ya za ku yi imani da shi ban ba ku izini ba ya kaba korafin ne da abu za ku yi imani da shi ban ba ku izini ba ku yi imani da shi kaga wannan wace ya tabu man kunya da hauka ake na teta to shi kenan daga nan sai fara musu barazana ya ce kai wannan wani makirci ne kuka je kuka kulla shi a cikin gari kafin ku zo nan dama kun haɗa baki da Musa cewa in kun zo za ku yi haka kun kulla ne saboda haka daga yanzu za ku san wato sakamakon da zan muku wato za ku abin da zan ɗanɗana muku kuɗan wanda aka sai ce laukatti an na haidiyar kuma a jura kun min khilafin kun ma da usalliban na kun ajmahi ya ce wallahi sai na yanke hannayen ku da ƙafafuwan ku a bisa safani ya yanke hannun dama da ƙafan hagu kuma in tsire ku gaba ɗayan ku kashe ku ya musu wannan barazan wannan qur'ani ya tsaya abdullahi bin affan ya ce ba a faɗi ya tsire su ko bai tsire su ba amma a al'ada irin na wannan sarakunan bai kyaɗe su ba saboda haka ya kashe su kenan amma sun yi shahada ya kashe su sun yi shahada domin amsan da suka bashi kawai da ya ce sai ya kashe su sai ya halaka su ya yanke hannayensu ya tsire su ya kashe su cewa suka yi inna ila rabbina munqalibun in ka mana hakan din ma za mu koma zuwa ga ubangiji mu ba dubi yanzu suka yi imani kuma sun samu karfin imani da za su yi fada da fir'auna za ka imani ya shiga zuciya ka shi kenan za ka matan fir'auna da aka zo za a yi wannan gurin za a yi wannan buda tsafi da mu'jiza ta fita annabi Musa ta ce ku je ku duba in Musa ya yi rinjaye to ni zan bi addininsa in kuma aka rinjaye shi to ba akan gaskiya yake ba ina nan akan addini na shi kenan aka je aka yi sai aka ce wata sauka abin da ya faru annabi Musa ya yi rinjaye shi kenan ta ce ku ta imani ta ce Asiya bintu Buzayr tana cikin manya-manyan matan duniya wanda wato ainihin suka samu kamala kamar yadda ya zo a hadisi ma cikin matan da suka samu kamala manya-manyan mata akwai Asiya bintu Buzayr matan Fir'auna to shi ko Fir'auna sai aka zo aka ce to kai kana magana wayannan sun musulunta matar ka mata musulunta gaga ga gobara a gidanka kenan gobara ta shi a gidanka bom shi kenan sai ya ce to kuɗi ku same ta in dai ta musulunta ga wani katon dutse ku ɗora mata a kanta ku halaka ta ba matana ba ne in kuma tana nan akan addini ta na da to matana da ku tsare ta shikenan sai suka tawada su ala kadda ita Allah ya sanar da ita shi ta roki Allah subhanahu wataala tace rabbi li indaka baitan fi janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi al-zalim tace ya Allah ka gina mini gida a aljanna ka tsiratar da ni daga sharrin fir'auna da mutanensa ka tsiratar da ni daga sharrin al-taluri shikenan aka dauko dutse za a zo tace ita tana da imani barata ainihi riddaba ta imani da annabi Musa ta imani da Allah subhanahu wataala Fir'auna ba Allah bane ƙarya yake shikenan sai aka daga dutse za a tsora mata sai Allah ya zare rinta ya nuna mata gidanta na aljanna shikenan aka tsora dutse akan gangan jikinta ba tare da ta sha wahala ba saboda haka kaga ita kam ta samu tsira kuma matan Fir'auna shine Allah ta yake cewa yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy so da haka shi kenan sai ta zama ita ta yi shahada. Allah ta'ala ya gina mata gida aljanna yadda ta nema, kuma ya tseratar da ita daga azaban Fir'auna da jama'arsa domin an tsora mata dukin kafin ne ai bayan an cire ranta. Kaga ko gawa ko don ka zo ka tsora mata wani abu ko ka buge ta zaka ji ne? Man yahun yasulu alhawanu alayhi ma li jurhi li bayyin ilahu. Idan mutum ya riga da sauraron jikin sa ba a masa rakani balle da rawani sabon rauni, to da haka ba zai ci komai ba. To kenan annabi Musa wannan ita ce mu'jizansa da ta bayyana wanda ta zama sababin musulunta dukkan mutane. Shikenan addininsa ya yatsu daga nan kawai. Matar Fir'auna ma ita ma ta musulunta. Duk abin da zai yi na azaba ya je su ne sun ciri ba za su ainihi wato shiga aljanna, makomar su aljanna ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki Fir'auna da jama'arsa, abin da ya taimaki annabi Musa da sauran musulmi ya kaskantar da Fir'auna da jama'arsa. Dama annabi Musa ya ce shi mai sihiri baya rabbanta, ya ce asihrun haza wala yuflihu as-sahirun, wannan din ka ce mai tsafi ne, to ai mai tsafi bai zai nasara ba, kuma ga kinan ba su yi nasara ba, amma dai su kan mazafan su yi nasara tun da sun musulunta. Shi kuma bai yi nasara ba shi Fir'auna da shi da jama'arsa. To akwai misali ne wajen kissa na Ashabul Uqdud wanda ya tabbata cikin Sahih Muslim, bangi ta ba da labarin su a suratul Buruj, loka an yi wani sarki a can baya, manzon Allah ya ce wannan sarki yana da wani matsafi wanda yake masa tsafi. Ka san sarakunan da suna tare da matsafa, in kan hawar musu kawai sai su sa a maka tsafi. To sai wannan sarki, wannan matsafin sai dan shekarunsu suka ja, sai ce wannan sarki sai masa ni ba shekaru na sun ja, ya kamata ka samu wani yaro matashi in koya masa sihirin nan, ko da na mutu ya ci gaba da maka, ya ci gaba da maka tsafi, sai tura masa wani yaro. To sai yaron sai ji ana koya masa sihiri, to amma hanyar da yaron yake bi a koyi malami kuma a hanyar shi kuma yana koyar da tauhidi, yana koyar da musulunci. Shi ga nan sai ya ratse wurin yaron sai ɗan yi jawabansa haka masu kyau, sai abu yana kama hankalinsa, sai ya wuce wajen mai tsafi a koya masa tsafi, in zai dama sai ya tsaya wajen shi wannan mutum ya saurara shi wannan malami. A haka imani na shigansa, to sai ke yake idan zai dawo ko in zai je wajen mai sihiri. Shi mai sihiri sai ce haka baka zo da wuri ba. Shi wancan sai sai buge shi. Shi ma sarkin in ya za ya ce baka da wuri ba, ina ka tsaya sai buge shi. Sai koka wannan malami ya ce to wa'azin ka dai gaskiya yana kama kariya. Amma fa ga matsalan da yake ciki, wallahi dan tsaya wanda nake yin nan idan na je sai a buge ni a ce haka ban da wuri ba. Ya ce to abin da za ka yi idan ka je wajen mai sihirin ka ce sarkin ne bai sake ka da wuri ba. In ka je wajen sarki ya ce haka baka zo da wuri ba, ka ce mai sihirin nan ne bai sake ka da wuri ba. Kaga wannan ƙaryan halal ne ko? Don da ai abin nan shirka ake son a tsora shi a kai, gare ƙaryan ya zai samu tauhidi. To ana nan a haka sai wata ran yana dawowa a hanya, sai samu wata dabba babba ta tsare mutane ta hana su wucewa. Sun yi su kashe dabban nan sun kasa, ba sa ba ganin irin ta ba. Shi kenan sai ga yaro ya zo, sai ce to yau zan gane al'amarin mai sihirin nan shi ne gaskiya ko al'amarin wannan malami. Sai ya ɗauki dutse sai ce Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka faqtul hadhihi dabb. Yace ya Allah, in ka fi son lamarin malamin nan akan na mai tsafi nan, Allah ka kashe mini wannan dabban. Sai ya kai ta da dutse kawai, sai dabba ta faɗi ta mutu. Shike nan kowa zai wuce hanya ya tafi kawai. Karamar yaro ta bayyana ko? Yaro ya zama wali. Ya zama wani. Sai zo ya samu wannan malami ya ce to ga abin da yake faruwa. Na zo wucewa wata dabba katuwa ta tare mutane, to da sai da za su yi kuma ga addu'ar da ne na jefe ta kuma ta mutu. Shi ke nan wannan malami ya ce kai lamarin ka har ya kai haka. Sai da dukan kafi ne. Jazzar kafi ne ya zama wani. Ya musulunta ya zama wani. Ya ce zuka kafi ne ya yi. Ya ce to amma zan gaya maka abu ɗaya, za a jarrabe ka. Innaka fatubtala. Za a jarrabe ka. Dole in imani kan ya bayyana za ka samu matsala da sarki. Ya ce amma in an jarrabe ka kar ka nuna ni ka ce ni ne na koya maka wannan. Sai ce shi kenan. Shi kenan yaro da malamin sa ya bunƙasa har ya zama yana warkar da makafo, yana warkar da kutu, cututtuka, duk wanda aka zo aka gaya masa ya bada magani shi kenan. Yaro karamar sa ta bayyana ko yi addu'a ko yi dubi. Shi kenan sai abin nan sai yaro abin nan sai mara lafiya ya warke. Yana yin haka a kowani wanda yake zaune da wannan sarkin, wani abin nan wani bafajin sarkin. To sai makance. To da ya makance sai ya ji labari shi wannan yaro yana ainihin warkar da bakafi. To shi kenan sai ya je wajen wannan yaro ya zo masa da kayayyaki dukiya mai yawa. Ya ce to na zo maka da wannan dukiyar ne. idan har ka warkar da ni duk abin da kake gani nan ka dina baka sai yaro yake masa ayya ani bana warkar da mutane Allah ne mai warkarwa in kai imani da Allah zan maka addu'a Allah ya warkar da kai in ko baka imani da Allah baka ji kigenan sai ya imani da Allah ashhadu an la ilaha illa Allah kigenan ya kalmar shahada ya karbi addinin musulunci sai yaro ya masa addu'a sai ya murke idon sai kigenan sai zo zauna a gaban wannan afadan sarki sai ga idon sai yana gani kuma sai sarki ya ce ha waye warkar maka da idon ka sai ya ce Allah kaga shi ma tauhidi ya tsaya ga kuma sai ya ce yaro ba sai ya ce Allah yace Allah ne sai ya ce ha araka rabbul ghairi kaga na da wani ubangijin ba ni ba in ji sarki sai ya ce i rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na da ubangijin ka shine Allah Allah shi kai ne abun bautan mu ni da kai gaba daya sai ya ce a to ni sabon abu ine kama je dinga duka sai ya ce sai ka nuna waye ya yi maka wannan abu sai je nuna yaro shi ma yaro aka kama shi aka kama dukan sa yaro ya ji jiki sai je nuna wannan malami ba malami ya ce kar ka nuna ni ba to ba ibila ya zama jaraba ya je nuna wannan malami sai aka taho da shi aka zo aka ce wa malamin nan kai ridda ka bar wannan addini in ba haka ba za mu kashe ka yace bai zai ridda ba shi na nan akan imanin sa aka dauko zarto aka kama gogawa a kansa tun daga tsakiyar kansa in ya yi imani a kyale shi in ya yi ridda a kyale shi ko yana nan kan tauhidin sa za a raba shi biyu yace yana nan akan tauhidin sa aka dinga tsagawa tun da aka tsaga shi biyu yayi shahada kike da aka ji aka dauko wancan ba fashe shi ma wanda idon sai mu to kaga abin da muka yi wa ni idan ka yi ridda shi ke nan ba kai ma za mu tsaga ka biyan da muka tsaga wannan yace wallahi shi ba zai ridda ba aka haka zo aka kama zarto ana goba tun da aka raba shi da duba yadda mutane idan imani ya cike su su rike imani amma kai akan abun banza abun duniya ka je kana asarar imani lokacin da sahabbai suka sha wahala a zamanin manzon Allah kafin da cika da kisa abun nan Khabbab bin Arat da zai sa manzon Allah ya Rasulullah ga hali da muke ciki kafirai suna azabtar da mu ala tasantir lana kalima mana taimako ya Allah kalima mana taimako ya Rasulullah kalima mana Allah ya taimake mu kuma da kuma ce kuna gaggawa yace kaga wanda suke kafin ku za a zo da mutum a ajiye shi a zo da zarto akan ya bar addini sai in ba haka ba za a riba shi biyu a dauko daga tsakiyar kansa ana gogawa yana nan da addinin sa har a riba shi biyu wannan bangare ya fadi na wannan bangare ya fadi sannan za a zo a daure mutum a tona rami a sashi a zo a dauko matilla na karfe ana fede ana tsefe tsakanin namansa da kashinsa a kan yayi da ba zai yi ba ana tsefe ana tsefe har yau yace walakin lakum tastajidun kuna gaggawa to ka duba yadda ake rike imani mai sharhodi yan banza tsoron wani wane ne duk kamar imani kai na imani yake yace amma wallahi da utimman Allah hada al-amra atasira ar-rajul bi sana'a ila hadra ma la yakhafu illa Allah wa thiba ala kadabi yace amma Allah sai ya cika wannan addini sai mutum ya yi tafiya daga sana'a zuwa habara mota ka san yaman ba wanda yake tsoro sai Allah ko kuma kura wani ka tace da bobi ba wanda zai tsoro ka kuma duk wanda yake son zama garuruwan musulmi so da ta addinin musulunci ko za ka yi asarar ranka ne dole ka rike shi imanin ka da Allah gara ka mutu kana da imani akan ka yi rija wajen ka rayu don ka rayu ka yi aikin banza to shikenan wannan mutumin aka masa haka sai aka je aka dauko yaro to karita ga abin da aka yan wanka ta shi na na kan imanin sa kigenan sai ya tashi da wasu mutanen sa shi sarkin yace ka je can saman dutse kaza ku je saman dutse da shi in yayi ridda ku dawo da shi in bai ba kuma ku turo shi daga saman dutsen ya halaka kigenan suka tafi da shi can saman kololuwan dutse da aka zo kololuwan dutsen kawai sai ce Allahumma qinihi bima shi'ta ya Allah ka mini maganin su da abin da kaga dama yayi wannan addu'a kawai dutse sai kama rawa gaba ɗayan su suka fado shi kaɗai ne bai fado ba suka halaka shi kuma ya gangaro ya dawo wajen sarki sarki yace ma fa la asabuka ina la bari mutanen ka yace ka fani ni Allah Allah ya bi maganin su Allah ya halakar da su sai ta sai tara wasu jama'a yace ku dauki wannan yaron ku tafi da shi teku kogi ku shiga jirgin ruwa sai kun je tsakiyar ruwan idan ya yi ridda ya bar addinin sa ku dawo da shi in bai ba ku tuntura da shi ya je ya halaka a cikin kogi kigenan suka tafi da shi suka je da shi tsakiyar kogi sai ya sake yin addu'a ce Allahumma kfinihim bima shi'ta, Allah ka min maganin su da abin da ka ga dama, sai jirgin ruwa ya tutsure wa tsalar da su, shi kuma bai tutsure da shi ba. Dukkanin ya fito daga ruwan ya dawo wajen sarki, sarki sai ya gan shi ya ce ma fa la sabuka ina labarin mutanen ka, yace kafani humullah, Allah ya min maganin su. Sai ya ce to amma da Allah kar ka bata wa kanka lokaci, ba za ka iya kashe ni ba sai na gaya maka abin da za ka yi. In ji yaro yake gaya wa sarki, yace menene? Yace ka tara jama'a duk mutanen gari ka tara su a wuri ɗaya, sannan ka zo ka tsire ni ka rataye ni ka ɗaure ni, sai ka ɗauki kibiya daga cikin kubena ka zaro kibiyan, sai da kibiyan nan sai ka naɗa da abin nan da bakana, sai ka ja, in ka ja ɗinkan ka take ka ce bismillahi rabbil gulani, da sunan Allah Ubangijin yaro, to sai ka harba, in ka harba za ka kashe ni, amma ba ka ba za ka iya kashe ni. Kawai shi kenan, shi kuma tsabar rashin basira, sai dai ya tara jama'a, bai san kisa Annabi Musa ba, zai tara wa yaro jama'a, ya je tara jama'a kawai ya zo ya ɗauki ya tsire shi, kuma ya ɗauki abin da kibiyan nasa ana gani, ya zo ya naɗa ya ce bismillahi rabbil gulani, da sunan Allah Ubangijin yaro ya sake, kawai kibiya ya zo ta faɗi kanta ya kai yaro tsakanin kunnensa da wannan gashi na saje, kawai yaro ya sa hannunsa a nan shi kenan, sai ya faɗi musu ya shahada. Su kuma duk wanda suke wurin sun ji labari yayi ya kashe yaron nan, yaƙi yaron ne ya gaya masa ga abin da zai iya kashe shi, sannan kuma kowa na ji ya ce da sunan Allah Ubangijin yaro, gaba ɗaya waɗanda suke wurin sai suka ce amanna bi rabbil gulani, amanna bi rabbil gulani, amanna bi rabbil gulani, duk suka ce mun yi imani da Ubangijin yaro, mun yi imani da Ubangijin yaro. Shikenan ya tara jama'a, yaro yayi da'awa yayi shahada ya tafi, dukkanin su sun yi imani, kaga wani ya daidai da kisa Annabi. To sai ya ce to waɗannan mutanen sun da suka yi imani ba zan jare su ba, ya ce sai ya kona su, sai dai sa aka hura wuta, aka hura wuta aka yi rami shi ne ukhdutin, aka hura wuta aka yi wuta ne ana hura wuta. Shi kenan sai aka ce, sai ya ce to duk wanda ya yi imani ya zo ya shiga da ƙafansa cikin wutan nan, in bai shiga ba za a angiza shi ya shiga. Shi kenan mutane suka zo, kowa ya zo sai ya faɗa kawai, kowa ya zo sai ya fada, bai zai rinda ba, ba za ka yi rinda saboda wani abuwa, kowa ya zo sai ya fada, kowa ya zo sai ya fada, saboda imaninsa, ya tsira da imaninsa. Sai wata mata ta zo da wani yaro jinjiri tana rike da shi, ta zo za ta fada sai ta tina jinjirin da yanzu jinjirin da zan halaka shi. Shi kenan sai ta ɗan tsaya haka, tana ɗan tsayawa, shi kenan yaro sai magana ya ce ya umma isbiri fa inna ka alha, ya mahaifiyata ki haƙuri ki fada, wallahi akan gaskiya kike. Kawai yaro sai jinjiri sai ya magana. Shikenan ta je ta fada tare da jinjin, duk gabayan su sun shahada sun tafi aljanna. Ina Ubangiji ta lace qutila ashabul uqdud annari zati alwaqud idhum alaiha shuhud wa hum ala ma yafanna bil mu'min shuhud wa ma naqamu minkum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. To da ka Allah ya tsine wa ashabul uqdud wanda suka kashe wannan mutane, ba abin da suka yi face sun yi imani, don sun yi imani ne suka hura wannan mutane suka kashe su, ba ma sun yi shahada. To da ka in ka mutu akan addinin ka kafiri ba. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممتعي. هكا هو بيئي يتي إني لا أكشيني أكن الديني ناكا فريدا تكشيني يتي تكشيني هنا في العركة أبيوتي بسم الله يتي والله إنتي أكن مسلم كذا أكشيني والله بدأ وبا ألا إنا البركة وكشيد أكا جدي كدشي أكن الديني مسلم فاكي كما تبتاني سريك الديني سو بعد واتابا. Sai Ubangiji ta ala sai ce min
falamma alqaw qala Musa ma jidtum bihi sihr inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمين فما
Ubangiji ta'ala ce falamma alqaw yayin da suka jefa igiyoyin su da sandunan su kada Musa Annabi Musa sai ce ma jitum bihi sihr, saban da kuka zo da shi nan tsafi ne, kaga na su shine tsafi a wannan tsafi kuka zo da shi, to amma za a yi maganin tsafi. Inna Allah sayubtiluhu, Allah zai lalata wannan tsari, tunda nasa mu'jiza ne, yana da tabbas daga Allah ne. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin, Allah baya gyara aikin masu barna, su ne matsafa. Allah sai ya bayyanar da cewa aikin su barna ne, take da suka jefa igiyoyin, suka jefa sandunan suka zama macizai, take a nan Musa jefa sandunan sa ta zama maciji, kuma ta haƙe dukkan macijan gaba ɗaya. ma'ana Allah bai zai bari a tashi anan ba a tafi a matsayin cewa sun zo da wani abun kirki har sun kure annabi Musa ba a'a Allah zai bata aikin wayannan masu barna domin barna suka zo yi take ku Allah ya bata aikin su shikenan sannan annabi Musa ta zo maciji ta hade dukkan abun da suka zo da shi na sihiri na tsafi daga ba kuma suka musulunta suka gane inda gaskiya take amma fa Fir'aun shi bai musulunta ba wa yuhiqqu Allahu al-haqqa Allah ta'ala yace Allah zai tabbatar da gaskiya da kalimatihi da kalmomin wato alƙawarin da yayi na cewa annabi Musa zai yi nasara zai lalata tsafin wadannan Allah zai tabbatar da wannan wanda dukkan ayi wannan abun Allah ta'ala ya tauka abin da ya ga annabi Musa ke ga Fir'auna walau kariha al-mujrimun kuma koda mujrimai ba sa so wato koda kafirai ba sa so gaskiya tana nan a wajen annabawan Allah sai Allah ya dauki alƙawari zai taimaki su manzonin yace wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum al-mansurun wa inna jundana lahum al-ghalibun Allah yace kalmata ta riga ta rigaya ga ainihin manzonni wa'inda wato ainihin muka aiko su ne waɗanda za su yi rinjaye kuma su ne wanda Allah zai taimake su kuma ubangiji ta Allah ya taimake su wa inna jundana lahum al-ghalibun to da ka duk inda aka gora tsakanin manzo da ainihin mutane kafirai to zaka samu manzo shi yake cin nasara to shi yasa kai ma in akan gaskiya kake addinin ka kai riko da gaskiya tsakaninka da Allah zaka yi nasara in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da dogaronku abin da yasa muke samu matsaloli ba mu riƙe addinin da gaske bane kawai kowa duniya ya sa a gaba kuma manzo sai ya ga mana dama yake tatada'a ala yushuk wa an tada'a alaykum al-umam kama tatada'a al-aqrat ala qatiha qalu wa min illati ya rasulullah hada bal antum kusur wala bal antum kusur walakin nusa'un ka busa'is manzo sai yake nan gaba kafirai za su zo su dinga rukuwa a kan ku suna muku lugujen wuta suna kakkashe ku kamar yadda masu cin abinci suke kifuwa a kan kwanon cin abinci suna ci ba suna ci to haka za su yi muku sai sabai suka ce su a lokacin ba mu da yawa ne manzo kuma yace kuna da yawa sai dai yawan ku in wato yayi ne kawai kamar irin yayin da kutali yake debowa yana zubarwa a gefe gefe kaga bai da amfani ko to shine yawan ku din bai da amfani saboda babu karfin imani sai manzo kuma yace Allah zai jefa tsoron su a zukatan ku ya fitar da kurjinin ku a zukatan su zai jefa muku rauni a zukatan ku ya fitar da kurjinin su a zukatan ku sai duka ce me rauni sai ce hubbu dunya wa karahiyatu son duniya da kin mutuwa in kana son duniya kana kin mutuwa to addinin ka ba zai tafi a daidai ba to da haka wannan shine abin da yake faruwa amma da za a koma yanda ake da musulunci in aka rike shi wallahi kafirai sai dai su kaskanta sai dai su dinga ba musulmi hakuri sai dai in sun ga musulmi a hanya su dinga bin gefe gefe ba su isa kana tafowa suna tafowa ba to amma akwai takaci ne da musulman suka yi da laifuffukan da suke shi ne Allah yake jaraba su Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa Allah ya daukaka addinin musulunci wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh